tun shekarun 1948 ne dai aka soma gudanar da bukukuwa irin waɗannan ranaku a ƙasashe da dama. Wannan halin yanzu aka yi bibiyan yadda haƙƙin ɗan adam ke gudana a wasu ƙasashen. Wannan batun ƴancin ɗan adam dai sun haɗa da wasu muhimman al'amura da dama, wanda suka haɗa da ƴancin kasancewa ba tare da wani bambanci ba, da ƴancin rayuwa, da ƴancin tsaro, da ƴancin kasancewa cikin mutunci, da ma dai wasu ƴancin da dama gaske, wanda dukkaninsu na ƙunshe cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai a ƙasari ba kasafi aka samu irin waɗannan ƴanci ba, ganin yadda jama'a da dama kan fuskanci matsalolin tauzurtawa daga hannun mahara ko kuma jami'an tsaro, musamman ma wannan yanki na shiya arewa maso gabacin Najeriya inda ake ci gaba da fama da yakin yayan kungiyar Boko Haram. Wannan lamari ne bai tsaya ga jami'an tsaro kaɗai ba, kai har ma ga mabiya hanyoyi, wanda yanzu hakan idan mutum ba sa'a yayi ba, jami'an tsaro kan sa mari da kwaɗo ne su kulle mashiga ko kuma fitan gari, wanda wani lokacin babu ma sanarwa, aka rufe ne kafin ma ƙarfe 6 da aka sanar, kuma a sa mutane su yi kwanan daji ba tare da la'akari da irin hatsarin da kan iya biyo baya ba.
Dan abun da suke din gaskiya abun ba kyau. Duk an yi hudu da rabi na yamma, already an yi na buga waya, an musu magana, an gaga, an bubbuga musu waya, su dauki waya text, an musu text sai su dauka, suna cewa za a bude, za a bude, har muka ga har after 10, kaga after 10 kenan ba inda za su yi bude mana.
Haka.
An kuma da aka ba su open gate amma sun kulle by 6, up to 6 yanzu a ce 6:51 to kunguke bude gate ai ba yi ba.
Kuma cikin ku akwai wanda suka kwana da yara a waje?
Duka da yara, da yara motocin goyo, bune passenger nan da yara.
To ba sa waka ganin ka bar shi ma rufe kofa haka a bar mutane, kuma shi ma wani hatsari ne, ba san wanda zai iya biyo baya ba.
Wato bai musu damu ba tunda da don kiya sun ji so da su kulle gate su tafi.
Wannan batu na to yankin walwala ga al'umma ne, wannan yankuna dai shine abin da yafi shama al'umman kan gaba, wanda su da dama zama kan koka saboda irin halin da suka fada idan har aka toye musu wannan yanci.
Yanzu a yoben nan karfe 2, karfe 3, har yanzu hanyar garin su din wata ranar karfe 4 ana rufewa daga cikin damaturu, idan zaka fita baka san ka shigo ba, idan karfe 4 yayi dole zaka nemi wurin da zaka buya, ko kuma idan ka biyo daga babban gida sai ka karfe 2, kamar wancan satin ka karfe 2 ranar Alhamis aka rufe hanya. To kaga har yanzu dai ba za mu ce har a wannan tabiya bukata ba, ai ya sani mu dai muna ga kamar an bar ma wa'ancan mutanen su wuce abin su hankalin su a kwance, su ƴan Boko Haram da suke wucewa hanya, in ba haka ba ya za a rufe hanya a ce kawai ba za ku shigo ba. Kuma menene jami'an tsaron nan suke suna ta gudu a cikin gari da motoci, suna bubbuge mana motoci, ko su dinga zagin ku ko su dinga dukan ku, to menene amfanin su da ba za su je su zauna bayan garin su dinga taimakawa mutane ba, ga inda ya kamata su yi abinda suke kuma cikin gari kuma daban.
Wannan matsala dai ba ga fararen hula kan tsaya kaɗai ba, har ma ga su kansu jami'an tsaron, musamman ma waɗanda ba bakin aiki suke ba, sukan fuskanci fushin abokan aikin su na karfe irin waɗannan kofofi, ganin cewa titi ne da aka yi shi don zirga-zirgar jama'a da kuma ƙayyade lokutan bin waɗannan titunan, wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.